saudades, que é um dos programas das Vozes da América que bate.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Har yanzu dai, Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 22 ga watan Disamba. A babin rahotanni za a ji yadda hukumomi a kasar Kamaru ke daukar matakan kwantar da hankula a sashin turancin Ingilishi. Shin ko hakan na sassauto da matsalolin tsaro kamar yadda hukumomin ke nunawa?
Ba za mu ce alafa ba domin ana kane-kane saboda a biya kuɗi, a biya diya sannan a sako mutum. Kai ko da rana tsaka yaran su kan iya shigowa su ɗauki mutum su tafi da shi. To kaga gwamnati kuma ba ta iya ba da tsaro wa kowa da kowa.
Kamar kowane daren ranar Juma'a, yau ma muna tafa da rahoto na musamman, inda Muhammad Bashir Ladan zai duba yanayin haɗuran motoci a ƙasar Kamaru. To amma kafin nan, ga Zahra Aminu Fage da labaran duniya.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A yau Juma'a, shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan wata doka da ta baiwa ma'aikatar baitin malin Amurka ikon sanya ido kan cibiyoyin hada-hadar kuɗi da ke taimaka ƙoƙarin Rasha na ƙarfafa masana'antar tsaranta. Sabuwar dokar ta sanya takunkumi ne da nufin kawo cikas ga ƙoƙarin da fadar Kremlin ke yi na maido da makaman sojin Rasha da ta rasa bayan da ta shafe tsawon watanni 22 ana gwabza fada a Ukraine. Tuni dai Rasha ta yi asarar kayayyakin yaƙi sama da 13,000 waɗanda suka hada da tankunan yaƙi da jirage marasa matuƙa da kuma na'urorin makamai masu linzami a cewar wata ƙididdigar da Amurka ta yi. Dokar kuma ta nemi a tsaurara matakan hana lu'u-lu'u da abinci da ake shigowa da shi daga Rasha bayan wani nazari da hukumomin Amurka suka yi. Sakatariyar baitin malin Amurka Janet Yellen ta ce muna sa ran cibiyoyin hada-hadar kuɗi za su iya ƙoƙarin su don tabbatar da cewa cibiyoyin da ke taimaka ƙoƙarin Rasha da masu yin katsalandan ba su samu dama ba. A cikin wata sanarwa da ta fitar da ke bayyana dokar ta ce kuma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen yin amfani da sabbin kayan aikin da wannan hukuma ta samar don ɗaukar ƙwararren matakai kan cibiyoyin hada-hadar kuɗi da ke sauƙaƙa samar da na'urorin yaƙi ga Rasha. Rasha ta yi lugudan hare-hare kan babban birnin Kyiv na ƙasar Ukraine da jirage marasa matuƙa da sanyin safiyar yau Juma'a, harin da ya raunata aƙalla mutane 2. Wannan shine hari na 6 da aka kai a birnin a wannan wata. A jiya Alhamis, shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce akwai alamun da ke nuna cewa shirye-shirye da ayyukan sojin Rasha na tafiyar hawainiya. Har ila yau ministan harkokin cikin gida Ihor Klemenko ya ce a jiya Alhamis din ne bamai na Rasha suka kai hare-hare a kusa da ma'adanan kwal guda 2 a garin Turex na yankin Donetsk, inda suka kashe mutane 3 tare da raunata aƙalla fararen hula 5. Dakarun Ukraine sun faɗa cewa da safiyar jiya Alhamis ne dakarun Rasha suka kai hari a yankuna da dama a cikin dare ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙa 35. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce dakarun tsaron saman ƙasar sun harbo duka jiragen amma banda guda ɗaya, waɗanda suka haɗa da waɗanda aka harba a birnin Kyiv da sauran wurare. A yau Juma'a, sojojin Isra'ila sun faɗaɗa farmakin da suke kaiwa a zirin Gaza a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke ci gaba da ƙoƙarin ganin an tsagaita buɗe wuta da kuma kai agajin jin ƙai a yankin. Mazauna a Gaza sun bayar da rahoton cewa an yi ruwan bama-bamai da kuma hare-hare ta sama a wasu sassan arewacin Gaza. An kuma bayar da rahoto an kai hare-hare ta sama a Khan Yunis da Rafah da ke kudancin ƙasar. Sojojin Isra'ila sun umarci mazauna Al-Burej da yankunan da ke kewaye da su a tsakiyar Gaza da su koma zuwa kudu cikin gaggawa, lamarin da ke nuni da yiwuwar kai hari ta ƙasa a yankin. Ma'aikatar lafiya a Gaza ta ce akalla Falastinawa 20,000 ne aka kashe tun lokacin da Isra'ila ta kaddamar da harahara a Gaza bayan harin ta'addanci da Hamas ta kai a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba wanda ya sanadiyar mutuwar mutane kusan 1,200 tare da yin garkuwa da kusan mutane 240. Kusan Falastina miliyan 2 ne Isra'ila ta raba da matsugunan su tun daga lokacin. Ma'aikatan lafiya a Gaza ta bada rahoton cewa an kashe Falastinawa 390 a cikin kwanaki biyun da suka gabata. Da alama fatan da yawancin Amurkawa ke yi na sanyin bikin Kirsimeti a cikin dusar kankara ba za ta samu ba. Duk da cewa sassa da dama da jahohin tsakiyar yammacin kasar sun riga sun samu dusar kankara ko kuma za su iya samun wata a ranar Litinin mai zuwa. Sauran sassan kasar inda aka saba samun dusar kankara da alama ta yi jinkirin zuwa. Daga cikin wuraren da aka fi samun dusar kankara a watan Disamba akwai yankin arewa maso gabas, inda a cikin wannan mako wata guguwa mai karfin gaske ta yi kamari. Kuma an samu zubar ruwan sama mai karfi a yankunan lamarin da ya barna kan wuraren da ake wasan dusar kankara. Labari mai daɗi ga masu sanyin bikin Kirsimeti cikin dusar kankara a arewa maso gabas shine watakila wannan fata nasu ya cika kamar yadda ƙwararru suka bayyana.
Zahara Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, yayin da mutane ke ta kokawa kan karuwar rashin tsaro a bangaren turanci Ingilishi na kasar Kamaru, su kuwa hukumomi cewa suke yi suna kan magance matsalar. Awwal Garba gare ka.
Gwamnatin kasar Kamaru tana ci gaba da gudanar da ayyukanta musamman a bangaren Baminda da garin Boya, bangaren da ake amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila, musamman ma a cikin biranen. Allah ake kokari na ganin cewa an dakile hare-haren da masu dauke da bindiga suke kaiwa a waɗannan bangarorin. Alhaji mu tarba Baminda ga launi ba fiyau ba ga ƙarin hasken da ya mana.
Ainihin wannan abun da yake faruwa ta sashenmu na harshen Ingilishi wannan yakin yanzu dai ta cikin gari ya dan lafa kadan, ba za mu ce ya lafa ba domin ana kanikane saboda abiya kudi abiya diya sannan a sako mutum kai ko da rana tsaka yaran su kan iya shigo su dauki mutum su tafi da shi. To kaga gwamnati kuma ba ta iya ba da tsaro wa kowa da kowa, sai dai ita ta ba da karfinta ne a kauyuka wanda ake yaƙe-yaƙe sosai a kauyuka, ake kai hare-hare ka ji yau nan an yi hari a nan kamar jiya suna nan a Bafut ana ta hari sosai. To yau kuma abin da ya faru shi mayor na sitin Baminda shi ne ya haɗa yara na ƙaramar hukumar Baminda ne ya haɗa yara na tsammanin mu dai ya ba da kuɗi saboda a fito a nuna cewa ba a nan tare da abubuwan da yaran suke yi da sauransu, cewan kame-kame da ake yi bai da kyau, a kasuwancin da ba su yi kasuwanci ya karya, abun da ya daɗa karya mana kasuwanci nan hakan nan babu kamar shi COVID-19 coronavirus nan bai zo wanda kasuwanci bai tafiya kuɗi ya tsaya mutane sun tsaya sai da cikin wahala suke kuma ga tare da yakin anglophone crisis na ainihin abin da zan gaya maka kenan. Babu canji, Allah bai taimaka mana amma mutane na cikin matsala na samun abin da za su ci, matsala na zamantakewa, matsala na abin na kiwon lafiya, matsala na komai da komai yana da mutanen
daya daga cikin jama'an tsaron da sai gudanar da ayyuka a wannan bangaren wanda ya nemi in saka yi sunansa shi ma ya yi mun jawabi kamar haka.
Wato a halin yanzu kasan problem din tsaron da ake fama da shi a nan garin Baminda da kuma kewaye, alhamdulillah gaskiya muna samun galaba sosai akan wato yan awarin Ingilishi. Wato a matsayin mu na jami'an tsaro a kullum babban burin mu a ce mun kawo karshen fitintunan da suke damu kasar Kamaru. Wato mamma Awwal Garba ka san yan awarin Ingilishi yanzu haka su kansu ma sun samu sabani ainihin a tsakanin su. To wannan sabanin kuma bayan haka wato mun ragargaje su fiye da yanda ake tsammani. To ka san al'amarin tsaro wato abu ne na sirri ka gane ba, wanda ba ma sai mun fito mun bayyana ma jama'a ga abubuwan da suke tafiya ba, sai dai su ga kawai bukata ta biya. To alhamdulillah hali yanzu kan gaskiya mun kusa saura kire saboda mun ci galaban su a cikin garin Baminda da kuma kewaye yanzu inda ya rage mana mamman Algarba wato kauyuka ne. Wato kauyukan ma jami'an tsaron mu suna nan ko da wani lokaci suna ta fafatawa da su kuma muna tunanin insha Allah nan da dan karamin lokaci yan kwanaki insha Allah ko ince ma watanni kadan insha Allah ba ma yan awarin English na Baminda Limbe da Boya ba insha Allah duk wani dan ta'adda dan tsagiran da yake a kasar Kamaru insha Allah zamu ga bayan sa kama daga kadauka daga North Shashin su Boko Haram insha Allah izuwa duk wani bangaren da yake ta'addancin da yake damun kasar Kamaru zamu ga bayan sa saboda a gaskiya jami'an tsaron mu hazakan jami'ai ne wato gurzayen sojoji ne jami'an tsaro ko ta kowane bangare a gaskiya ya jami'an tsaro suna ainihin muna aiki sosai kwarai da gaske saboda haka abun da yake so talakawa su ba mu hadin kai talakawa su taya mu da addu'a su ba mu goyon baya wanda insha Allah saura kiris mu kawo karshen ta'addancin da yake damun kasar Kamaru
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gaida Awal kafin mu ci gaba a dan shakata da wannan Ala yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Shekara guda da ta wuce, ministan sufuri na kasar Kamaru, Jean Ernest Masinangale Bibihe, ya gabatar da rahoto kan haduran tituna a kasar. Alkaluman da ma'aikatar sufuri ta fitar sun nuna cewa haduran ababen hawa sun yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 3000 a shekarar 2021 a kasar Kamaru. Bugu da ƙari, ididdigar haduran kan tituna daga shekarar 2011 zuwa 2019 da hukumar jandarma ta kasar ta tattara ta nuna cewa kasar Kamaru ta samu fiye da haduran tituna 24,000 waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar kusan mutane 9,600. Alamu sun nuna waɗannan alƙaluma masu ban tsoro a fili ba su taimaka wajen wayar da kan duk masu amfani da hanyar ba. Babban hadarin na baya-bayan nan shine wanda ya afku a ranar 9 ga wannan watar Mayu, kusan kilometa 30 daga garwar Bulai a yankin Gabas. Wata motar bus daga kamfanin Balaguro ta Touristic Express da ke tafiya zuwa Ngaundiri a Adamawan Kamaru ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 14 ciki har da mata da yara. Wannan hadarin ɗaya ne daga cikin dubun dubbai. Don fahimtar dalilin da yasa aka kasa magance wannan al'amari a kasar Kamaru, mun nemi ƙarin bayani ga Sa'adu Zakari wanda ya gudanar da wata bincike a wannan bangare ga abun da yake.
Da kuma wani bincike da wata kungiya mai zaman kanta ta yi, Muhammad Bashir Ladan, ta ce a cikin wato wannan rahoto na ta fitar a wannan shekara, ta ce babu abin da yafi kashe mutane a kasar Kamaru a yanzu hakan nan kamar haɗurukan motoci. Na biyun shine yan bindiga na yan awali shashirin Ingilishi da kuma ƙungiyar Boko Haram. Kaga wannan rahoto da aka fitar ya nuna ainihin wato matsalolin da ake fuskanta na haruka a kasar Kamaru, kuma har ila yau da duk kokarin da gwamnati take cewa tana dauka ko kuma tana daukan matakai na kare al'umma, har yanzu abin ya citura.
Wannan bayani mai ban tausayi yayi daidai da ididdigar duniya. Rahoton na duniya kan kiyaye hanyoyin mota ya nuna cewa haduran ababen hawa na haddasa mutuwar mutane miliyan 1,200 da kuma jikkata miliyan 50 a kowace shekara. Fiye da kashi 90 cikin 100 na mace-mace na faruwa ne a kasashe masu karamin karfi da matsakaita kamar Kamaru. Dangane da tambayar me ke haddasa wannan haduran a Kamaru, ga amsar Sadu Zakari.
Laifi ɗaya ne daga gwamnati, yayin da aka ce kasa cin hanci da karɓar rashawa ya mamaye dukkan ɓangaren ma'aikatan gwamnati, to kasancewa da akwai babbar matsala. Bayan da za a yi a ce za a magance wannan cuta na cin hanci da karɓar rashawa a wannan ƙasa, sannan a ce za a samu sawaba ko ta wani ɓangare. Cin hanci da karɓar rashawa ya shafi ainihin ɓangaren sufuri fiye da kake tsammani. Idan ce ɓangaren sufuri ya haɗa da su kansu jami'an 'yan sanda waɗanda suke ainihin shingayen binciken ababen hawa da kuma waɗanda suke lura kuma waɗanda suke binciken motoci yayin da ainihin suke jigilla akan hanyoyin mu baya ga ainihin su kansu hanyoyin waɗanda suka lalace kuma sanin kowa zaka cewa motoci yawanci waɗanda ake kirdun cewa motoci ne ingantattu zaka lura cewa waɗannan motoci da akwai matsaloli amma sukan samu wato dukkan takaddu wanda ke tabbatar da cewa motar ba ta da matsala amma sai ka ganta kan hanya to kaga idan waɗannan ababen da kenne za a ce za a magance wato matsaloli musamman ma na hadura akan hanyoyin mu a wannan kasa
shi kuwa dan Juma Yakubu ma'aikacin gwamnati yayi imani cewa kamfanonin sufuri su ma suna da nasu laifi
ta farko dai ni zan fara daga kamfanoni ne kamfanoni wanda suke da motoci na tafiya tashi wannan birni kaza zuwa birni kaza wannan kasa tamu kamfanoni suna da yawa sosai wannan kamfanoni kuma suna sa alƙawari suna yin madirbobi alƙawari a bisa an kai tafiya kaza zuwa lokaci kaza a bisa kuma bayan albashinka ga abin da za ka ƙara maka wannan shi yasa direba ko yana gajiye shi ya jure ma tafiya yayi ta kokari har kuma gajiya yanzu ta zama ita ma ta fi karfin shi yawa wannan yana daga cikin abubuwan da suke kawo hatsari sosai
hatsari kan kai ga dakatar da kamfanonin sufuri wannan ya nuna yadda ake ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro a kasar Kamaru duk da kokarin inganta amincin hanya hatsarori sun zama gama gari reprise duk da kokarin inganta amincin hanya hanyoyi reprise reprend le paragraphe entier hatsari kan kai ga dakatar da kamfanonin sufuri wannan ya nuna yadda ake ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro a kasar Kamaru duk da kokarin inganta amincin hanya hatsarori sun zama gama gari galibi suna haifar da mummunan sakamako daga karshe dai a kasar Kamaru a kowane lokaci gwamnati na daukan matakai wajen hukunta kamfanonin sufuri musamman ta hanyar dakatar da su na tsawon makonni bayan sun yi hatsari shin yin haka shi zai kawo mafita a wannan al'amari ko kuwa ƙara hannun jari wajen gine-ginen hanyoyi bisa ka'ida wannan tambayar tamu har yanzu muna jiran amsar ta Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru
a gaishe ka yanzu kuma ga awwal garba da shiri na gaba wasanni a takaice
Sana da bai tsakanin hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru da kamfanin Kok na kasar Faransa kan kwace kwantiragi da hukumar kwallon kafa take so ta yi wa kamfanin na Kok da ke kasar Faransa wanda suke yi wa masu taka jeda na kasar jamhuriyar Kamaru musamman ma kungiyar kwallon kafa ta kasar inda Mutabus Lions kayayyakin wasanni da kuma sauran kayayyakin yanzu haka dai sun gurfana da Samuel Eto shugaban hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar Kamaru a gaban kuliya domin neman haƙƙinsu da kuma ci gaba da gudanar da ayyukansu a ƙasar jamhuriyar Kamaru musamman ma inda Mutabus Lions din amma shugaban hukumar kwallon kafa na ƙasar da ke ba ruwan bili daga da Malam Habibu tsohon dan taka gida ne a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru musamman a kungiyar kwallon kafan nan ta inda Mutabus Lions da kuma sauran ƙasashe na duniya ya rubuta ƙarin haske kan waɗannan al'amuran da suke faruwa tsakanin kungiyar kwallon kafa na ƙasar jamhuriyar Kamaru da kuma shugabannin ta da ƙasar ta Faransa wanda da haka suke tare jijiyar wuya a tsakanin su
da fari shirin da aka yi cewa za a sponsorizan FECAFOOS ɗan miliyan 600 da miliyan 600 haka aka yi sayi cewa kok za ta taimaka FECAFOOS da yake ba mu samu tafiya kofin duniya 1988 ba suka ce cewa wato karfinmu ya ragu a classement FIFA muna nan a Afrika muna nan wajen na 18 ekimu ya gaji suka ce a yanzu kudin da za su taimaka mana na sponsori daga 1 miliyan 600 miliyan za su dawo miliyan 900 aka yadda miliyan 900 din kaga sun rage wajen miliyan 700 aka dawo to yanzu an dawo ana cikin tafiya to zuba kudin ba suka bada wanda bucewa a ji a dauki kudin shi an yi mai tafiyar da ball din bambo juya sai ta ce ta bi shi kadai bai dauki mataimaki ba shi kadai tafi ya je ga ainihin masu tafiyar da Oxford din memako a bada kudin da suka fada suka bada miliyan 300 kawai ya dawo ya aje kudin daga ya kowa ba yana tafiyarwa yana tafiyarwa to yanzu inda mutanen shi eto ya ci zabe bayan ya ci zabe yanzu aka zauna aka tace komai da komai aka duba aka ce to za a duba gani nawa sponsor din kok suke zubawa kamar rushe aka duba aka gani aka a shekara wajen shekara hudu sun yi sign 900 amma 300 suka zo to anan ne ai duk staff da ni din shekara food da shi eto suka ce ai ba zai yi ba ai can muna da Puma ta ce za ta zuba mana 1 miliya kasa miliyan nan kuma ana zuba mana 3 miliyan ai ba zai yi ba kasuwan din mu za mu tsayar suka kira Cox Sportif suka gaya musu cewa su ba za su yadda da kasuwan ba za a tsayar abubuwan da sponsoring da za su yi nan su kudin masu yayi kaɗan
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice.
A yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan wata doka da ta baiwa ma'aikatar baitin malin Amurka ikon sanya ido kan cibiyoyin hada-hadar kuɗi da ke taimaka ƙoƙarin Rasha na ƙarfafa masana'antar tsaranta. Sabuwar dokar ta sanya takunkumi ne da nufin kawo cikas ga ƙoƙarin da fadar Kremlin ke yi na maido da makaman sojin Rasha da ta rasa bayan da ta shafe tsawon watanni 22 ana gwabza fada a Ukraine. Tuni dai Rasha ta yi asarar kayayyakin yaƙi sama da 13,000 cewar wata ƙididdigar da Amurka ta yi. Rasha ta yi lugudan hare-hare kan babban birnin Kyiv na ƙasar Ukraine da jirage marasa matuƙa da sanyin safiyar yau Juma'a harin da ya raunata aƙalla mutum biyu. Wannan shine hari na shida da aka kai a birnin a wannan wata. Dakarun Ukraine sun faɗa cewa da safiyar jiya Alhamis ne dakarun Rasha suka kai hari a yankuna da dama a cikin dare ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙa 35. A yau ne sojojin Isra'ila suka faɗaɗa farmakin da suke kaiwa a zirin Gaza a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke ci gaba da ƙoƙarin ganin an tsagaita buɗe wuta da kuma kai agajin jin ƙai a yankin. Mazauna Gaza sun bayar da rahoton cewa an yi ruwan bama-bamai da kuma hare-hare ta sama a wasu sassan arewacin Gaza. An kuma bayar da rahoton an kai hare-hare ta sama a Khan Yunis da Rafah da ke kudancin ƙasar. Sojojin Isra'ila sun umarci mazauna Al-Burj da yankunan da ke kewaye da su a tsakiyar Gaza da su koma zuwa kudu cikin gaggawa, lamarin da ke nuni da yiwuwar kai hare-hare ta ƙasa a yankin.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Zahara Aminu Fage da ta taya da gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandudu wa Mai da kuma engineer mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.